Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yau Asabar 23 ga watan Mayu na shekara ta 2020, wato daidai da 30 ga watan Ramadan na shekara ta 1441. Aisha Sule ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Musulmi a fadin duniya na shirin shagulgulan zagayewar ɗaya daga cikin bukukuwa mafiya girma dukkuwa da kalubalen cutar coronavirus. Shugaban Amurka ya kira ga gwamnonin jihohi da su gaggauta sake bude wuraren ibada irin san majami'u da wuraren ibadar Yahuda da masallatai da duk sauran wuraren ibada. Wani rahoto na gargadin cewa mai yiwuwa kasar China na amfani da gine-ginen gwamnatocin Afirka da ta gina wajen leken asibin jami'an gwamnatocin kasashen na Afirka.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sanadiyar sassauta dokar hana fita a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya tuni al'umma suka fara shirye-shiryen sallah gobe.
Wannan ɗaya daga cikin wuraren da aka maida kasuwa kenan.
Haka kuma a jamhuriyar Niger, al'umma sun gudanar da ƙaramar sallah ba tare da mutunta sharuɗan da gwamnati ta gindaya domin hana yaduwar cutar coronavirus ba.
Jama'ar da suka halarci sallolin akasarinsu ba su mutunta sharuɗan da gwamnati ta gindaya musu ba, kodayake a garin birnin.
Muna nan da rahoto dangane da kira ga jihohi da suka ɗage dokokin hana fita da su yi takatsantsan. Sannan muna tafi da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Dauke da ra'ayoyinku da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya. Musulmi a fadin duniya na shirin shagulgulan zagayewar ɗaya daga cikin bukukuwa mafiya girma dukkuwa da kalubalen cutar coronavirus. Bikin na ƙaramar sallah ta Eid al-Fitr na tsawon kwanaki uku za a fara shi da gobe Lahadi, wanda ke tabbatar da ƙarewar watan azumin Ramadan ga musulmin duniya masu yawan kimanin biliyan 1.8. Bisa al'ada, wannan biki ya haɗa tafiye-tafiye da ziyarce-ziyarce da kuma haɗuwa a cikin abinci. Waɗanda duk za a takaita su wannan karan saboda hukumomi na ƙoƙarin daƙile sake ɓarkewar cutar. Wasu ƙasashen ciki har da Turkiya da Iraki da Jordan za su kafa dokar hana fita a tsawon lokacin bikin na sallah. A Saudiya, inda nan ne birane masu tsarki na Makka da Madina suke, za a bar mutane su fita da gidajensu ne kawai idan har za su yi magunguna. Kai kuma ƙasashen da suka sake buɗe harkokinsu sosai durƙushewar tattalin arzikin da ya biyo bayan kulle da aka yi na makonni da dama na neman rage mabukin sallar armashi. An sassauta tsaurin akasarin matakan da aka ɗauka a birnin Kudus, to amma masallacin Al-Aqsa, wanda shi ne na uku a tsarki a musulunci, zai ci gaba da kasancewa a rufe har sai bayan ƙaramar sallah. 'Yan tireda da ke tsohon birnin, wanda ya kasance babu masu zuwa ziyarar harkokin ibada da na yawon buɗe ido, na kokawa da tasirin kullen da aka yi na tsawon makonni. Shugaban Amurka ya yi kira gwamnonin jihohi da su gaggauta sake buɗe wuraren ibada irin su majami'u da wuraren ibadar Yahudawa da masallatai da duk wuraren ibada. Yana mai kiran su mashahuran wurare da ke da wasu muhimmancin harkoki a yayin da ake fama da annoba. Bisa umarni na cibiyar hana yaduwar cututtuka za ta gabatar da ka'ida ga mabiya addinai, a cewar Trump jiya Juma'a. Trump ya cicci gwamnonin da suka ɗauki wuraren sayar da giya da na zubar da ciki a matsayin muhimmai, amma banda majami'u da sauran wuraren ibada, a cewar Trump. Yana mai barazana amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen jingina umarnin irin waɗannan gwamnonin wanda suka ci gaba da rufe wuraren ibada saboda dalilai na kariya. Shugabannin majami'u da fastoci da shugabannin addinin Yahudu da shugabannin addinin Musulunci da dai sauran shugabannin addinai za su tabbatar da cewa masu zuwa ibada sun samu kariya a yayin da suka taru don yin ibada, a cewar Trump. Sharɗan da hukumar hana yaduwar cututtuka ta CDC ta gindaya sun haɗa da yadda za a riƙa tsaftace wuraren ibada da ruwan magunguna da kuma kuskurimar da za a yi a tsarin ibada.
Amsar Fila Hashim zai sake shigowa da ci gaban labaran. Kafin nan, bari mu shiga taskar rahotanninmu. A sanadiyar sassauta dokar hana fita a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya, tuni al'umma suka fara shirye-shiryen sallah gobe. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da rahoto akan haka.
Wannan ɗaya daga cikin wuraren da aka maida kasuwa kenan a unguwar da ake kira Bulunkutu ƴan nono da ke cikin garin Maiduguri da kuma ake ci duk shekara a lokacin karamar sallah, inda akan baje tsuntsaye da gaji don bukatar masu bukukuwar karamar sallah, wanda akasarinsu kan yi amfani da gaji ne ko kuma dangoginsu, yayin da magidanta ke zaga wannan kasuwa.
Dubu shida guda biyu fa, ba guda hudu ba ne? Zan ba da dubu uku. Da suna gaji wani ne mai sauki ne?
Gaji ne.
Yawa mai gaji?
Zakata a mai
hannu. Wannan ɗin nawa ne gaskiya su? Dubu hudu da ɗari biyar.
Na kuma zanta da shi wanda ke kawo wannan kaji, da yace sunansa Ali Mai Shayi Dambam, kuma yana zuwa ne tun daga yankin Bauchi, yan kawo wannan kaji duk shekara zuwa garin Maiduguri.
Ana dan taba kasuwar kaji da agwagi, ana cinikinsu dai ciniki ba laifi.
To kamar daga ina kake kawo waɗannan kaji zuwa Maiduguri?
Muna kawo su daga Bauchi local government din Damban ne zuwa nan garin Maiduguri.
Kuma ya kasuwa yake yana tafiya
da kasuwa? Ya kasuwa ba laifi, alhamdulillah, sai godiya. Saboda haidai dan wahala halin hanya, akwai matsalar hanya kan sosai. Akwai hanya, dan a hanya an tattare mu kayan mu ma da yawa, wasu sun mutu. Zahiri.
Ya yanayin kaji suke, suna da sauki ko?
Gaskiya kaji can wajen da muka siyo su gaskiya bana ba sauki. Allah bana ba sauki, sakamakon rufe-rufen kasuwa da ake na bana shi ya kawo wannan matsalar.
A irin wannan lokacin ne kuma iyaye kan dinka sabbin kaya ga ƴaƴansu, na kuma zarci shagon wani tela sai dai na tadda an kauda rigima ne tsakanin waɗanda suka kawo ɗinki zuwa wannan shago da kuma telan, wanda ban ma samu damar zantawa da kowanne daga ɓangaren su sakamakon ɓacin rai da dukansu suka rabu da shi.
Kana magana wani shi kace kuma kace bani da alƙawari ne ce maka, sai kace bani da alƙawari, sai ka faɗi kamar alƙawari mai ne zai aya maka zai zo ya karɓa ka ba ka yi. To kace mun bani da alƙawari,
kana magana sai gobe, sai an yara ne za ka ba sai gobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sannu ku kuya ku kuya.
Shi bai ce bani da alƙawari.
Sannan cewa ko wasu sharuɗa da addinin Islama ta shimfiɗa na game da mutumin da ya ɗauki azumin watan Ramadana na fidda wani nau'in abinci da ake kira fidda'u ko kuma fiddakai don baiwa mabukata. Ga dai Sheikh Abubakar Kyari da ƙarin haske game da wannan nau'in ibadan.
Abinda mutum zai cire zai fitar ya sadakar da shi shine duk abinda mutane suke ci a al'adance kuma mai kyau. Muddin nabi guda hudu na mutum ɗaya, idan kai da mataka ce guda takwas za ku fitar, kuma yakan wajaba akan babba ko yaro ba sai mutum ya balaga ba. Mutum zai dau nauyin fitar wa duk wani wanda yake gabansa, musamman in dai makusancin sa ne.
A gobe Lahadi ne dai ake sa ran zaburan da wannan bukukuwan sallan a mafi yawan kasashen duniya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda. To bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar, inda al'ummar kasar suka gudanar da sallar Idi a ƙarshen watan Ramadan ba tare da mutunta matakan hana yaduwar cutar COVID-19 ba. Ga wakilin muryar Amurka Mamman Haruna Bako.
Irin yadda aka gudanar da sallar Idil Fitri ta ƙarshen azumin bana kenan a garin birnin Kwanni kamar ko ina a fadin jamhuriyar Nijar, sallar ta bana ta bambanta da ta kowace shekara sanadiyar cutar mashako ta gama duniya ta coronavirus. Sai dai jama'ar da suka halarci sallolin akasarinsu ba su mutunta sharuɗan da gwamnati ta gindaya musu ba, ko da yake a garin birnin Kwanni an kai abin wanke hannuwa inda hukumomi suka yi sallah. Haka zalika an kafa luna a jikin masallaci na dukkan abin da ya kamata a mutunta, amma jama'a ba su bada tazara ba ta tsakanin mutum da mutum, kuma kalilan ne suka sa takunkumi rufe baki da hanci. Shugaban gundumar birnin Kwanni Alhaji Ibrahim Abbalele ya yi jawabi kamar haka.
Mu na godiya da ya gwada mana wannan rana ta ƙarshen wannan watan mai albarka na Ramadan. Allah ya sa mu ga na baɗin baɗaɗa lalle a nan Kwanni, alhamdulillah.
lillahi wannan annoba da ta gaba duniya gaba daya Allah ya kawo mana saukin ta lalle sai mu wa Allah godiya kuma mu wa malaman mu godiya da sarakan mu na gargajiya
shi ma magajin garin birnin Kwanni ya ja hankalin al'umma kan matsalolin tsaro a lokacin kammala sallar Idi ga Dr. Usman Sumaila
abinda kowa ya sani ne ɗan kwanakin baya bisa kan irin abubuwa da suke ta wakana nan gari kowa hannun shi ga gaba yake Allah da nashi iko da tashi da malamai suka yi da magabata da kokari na kowa Allah ya sa abin ya kawo sauki to ba tsaya ne kamata a yi ba kamata a yi a ce a ci gaba da roƙon Allah kuma jami'an tsaro kun gani yau sai mu ce alhamdulillah magana ta gaskiya dole sai mun kama musu in muna son garin mu samu kwanciyar hankali
Alhaji Muhammad Salifu Sardauna shine mai martaba sarkin birnin Kwanni da nasa jawabin a lokacin kammala sallar Idin na bana
ko yaushe Allah ya kaddara mun ka kai wannan lokaci a rage bakin ciki a rage keta a bar gurma a bar hasada Allah shi baka koye mishi manufarka saboda hakan ga mu gyara zamantakewa mu kamin mutum kare wanda aka roko shi ba suwa kuma muna kira domin akwai matsaloli na rayuwa yaran sun lalace sun zama ƴan daba kuma mutane na kallo jama'a fa kowa ya saki gidan shi matukan ko ina ji duk wanda Allah tijo an ce iyali ne an ba shi kiyonsu to zaka huskanci Allah zai tambaye ka abin da kai
hukumomin wannan kasar ana iya cewa ta rage a gare su wajen jan hankalin shugabannin addinai da sauran jama'ar kasar dangance da kiyaye sharuɗan kiyon lafiya a wuraren ibada muddin ana son ganin an ci gaba da dakile ci gaba da yaduwar cutar coronavirus a jamhuriyar Niger Haruna Mamman Bagwan birnin Kwanni sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Mamman Haruna yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya
wajen allurar cutar coronavirus ya dawo da wata yar fa'ida to amma kuma da wani abin takeici a gwajin farko a maganin bisa ga bayanan wani nazari da aka buga jiya Juma'a a mujallar harkokin lafiya mai suna The Lancet maganin wanda aka gwada a kasar China ya zabar da garkuwar jiki ga akasarin majinyatan to amma ba duka ba kuma da damar sun samu illa sakamakon wannan bincike ne aka fara wallafawa game da gwajin farko na wannan magani na COVID-19 akwai kuma wasu karin magunguna wajen 100 a fadin duniya da ake ingantawa ciki har da wasu guda tara da aka fara gwada su a asibiti da a ce shine kadai maganin da ake da shi ina ganin mutane da dama za su sha a cewar Gary Seaman shugaban sashen nazarin cututtuka masu yaduwa a jami'ar George Washington da ke nan birnin Washington DC ya ce sai dai kuma babu yadda wannan maganin zai samu shiga sosai muddin ba su ƙara inganta shi ba wani rahoto na gargadin cewa mai yiwuwa ƙasar China na amfani da gine-ginen gwamnatocin Afirka da ta gina wajen leƙen asirin jami'an gwamnatocin ƙasashen na Afirka rahoto na Cibiyar Heritage Foundation wanda zauren ƴan rajin rikauni da ke Amurka ya gano cewa kamfanonin China sun gina gine-ginen gwamnati wajen 186 a Afirka sannan suka kafa su cibiyoyin sadarwa 14 masu matukar muhimmanci waɗannan gine-gine sun hada da gidajen shugabannin kasashe shugabannin majalisun dokokin kasa da kuma hedikwatocin ƴan sanda da sojoji wanda ya hada hancin rahoton Joshua Marsby wanda babban mai nazarin harkokin Afirka ne a Cibiyar Heritage Foundation ya ce binciken da aka yi bai samu hujjojin da suka nuna ana gudanar da harkokin leƙen asirin a waɗannan gine-gine ba to amma yana mai imanin cewa akwai buƙatar ƙara bincike gwamnatin China na da daɗaɗɗen tarihi na duk wani nau'i na leƙen asiri da sa ido a faɗin duniyar nan abinda Marsavi ya gaya ma murya Amurka kenan ta kafa Skype don haka muna sane da cewa irin wannan abin ne suke son yi abinda kuma suke da sukunin yin hakan sannan kuma Afirka na da matukar muhimmanci gare su ta yadda za su so yin hakan a cewar Marsavi Jaridar Dawn ta kasar Pakistan ta bayar da rahoton mutum biyu sun rayu a hatsarin jirgin sama na jiya Juma'a a birnin Karachi inda mutum 97 suka mutu. Jirgin na fasinja ya hatsari ne a wata unguwa 'yan mintoci kafin ya sauka da yammacin jiya Juma'a a birnin mafi girma a Pakistan. Ya lalata gine-gine bangarorin wani layi mafi kankanta. Ƙungiyar masu tuka jiragen sama ta Pakistan ta ce dole ne ta zamto wani bangare na binciken hatsarin. Haka kuma ta yi kira ga kungiyar sufurin jiragen sama na duniya
da kungiyar masu tuka jiragen sama ta duniya da su shiga wannan bincike. Yunkurin aikin ceto yayi wahala saboda tirkewar kura da hayaki da kuma zafi. Jirgin da ya taso daga filin saukar jirage na kasa da kasa na Pakistan yana kan hanyarsa ne daga Lahore zuwa Karachi, inda ya hatsari a wani wuri da ake kira Madil Colony.
To Madalla, a gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu, inda za mu dawo Najeriya. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta yi kira ga jihohi da su taka tsantsan dangane da hukunci da suka ɗauka na sassauta dokar hana fita. Shugaban kwamitin yaƙi da cutar coronavirus na ƙasa kuma sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha yayi wannan jan hankali ne a wajen taro na bada bayanin matsayin cutar da ake gudanarwa mako-mako a Abuja. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na ɗauke da rahoton.
Jihohin da suka ɗage haramcin ko kuma sassauta takunkumin hana walwala sun haɗa hadda Bauchi, Kano, Adamawa, Cross River, Borno da kuma Ebonyi. A jihar Bauchi ga misali, gwamnan jihar Sanata Bala Abdulkadir Kauran Bauchi ya bayyana dalilansa na yin sassaucin.
A madadin kaina ga gwamnatin jihar Bauchi da waɗannan mutane masu ruwa da tsaki a harkan jihar Bauchi, shugabanni, sarakuna, jami'an tsaro, limamai da sosoti da sauran shugabanni, muka zauna muka tattauna muka daga takunkumi da aka sa a jihar Bauchi saboda wannan mummunan ciwo na mashako. Bisa ganin cewa wannan ciwo ya ragu kwarai da gaske, kuma aka tattauna aka ga cewa a cikin wanda muka kamu da ciwo 225 mutane 127 an sallame su, a yanzu haka 99 ne kadai suke shan magani, kuma a cikin su ba wani mai mummunan yanayi. Ganin kuma cewa kuma mun samu wannan nasarori, muka bude kuma muka sassauta cewa mutane su fito su yi walwala kuma su yi ibadun su, amma a dinga nuna tazara kuma dauki matakai.
A gefe guda kuma naji ta bakin kwararren likitan ayyukan lafiyar mutane Dr. Aliyu Muhammad Mai Goro dangane da hukuncin da kuma ko akwai hatsari kamar yadda wasu ke hasa.
To wani abin ne da kuke faɗa maka du an tattauna ne, kuma an zauna likitocin an duba an gani. Mu yanzu Abuja ma yanzu maganar da ke faɗa maka a cikin 230 da wani abu da muke da su a Abuja, yanzu sauran kwaya 60 ne kawai da wani abu. To mun shawo kanta yankin Bauchi da Azare gaba ɗaya, ya sa ka ga aka buɗe. Kuma ita wannan ciwon ba za a zauna da ita ra bada ba fa, dole akwai ranar da mutane za su fito, saboda haka cuta ce wanda za ta zo ta zauna tare da mu kamar yadda kowane cututtuka suke tare da mu. Ba fahimce ta bane kuma mamaye zan fara gano bakin zaranta. Ilimi ya yi nisa wajen bincike da take tare da al'umma doron ƙasa, saboda haka mu shawarwarin da muka bayar kullum abu uku ne maganin corona: ya kasance an yi tazara tsakanin jama'a, ya kasance ana yawan wanke hannu da sabulu da ruwa ko da wannan sanitizer, sannan kuma idan za a fita da wannan takunkumi ko wannan test mask da ake fara.
Dr. Aliyu Muhammad Mai Goro kenan da bayani dangane da yadda za a fuskanci cuta ta corona. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab, har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da kowa daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya zai tashi ne daga bayanin da shugaban hukumar kiyaye hatsara ta kasa, wato road safety, a birnin tarayya Abuja ko komanda Obin Ayuba Gora yake mana akan horaswa da jan kunni da suke yi wa jami'ansu akan karɓar na goro, wanda a cewarsa yakan kai ga koran jami'an idan bincike ya tabbatar da sun aikata ba daidai ba. Ga dai ci gaban hirarsa da wakilinmu a Abuja Madina Dauda.
Aka ije su kowane safi a yi musu gargadi kafin su fita. Mu wanda muke sa suna lura da wasu yankan ƙananan wurare ko da sun amfani da wasu hanyoyin barayin hanya sun shigo cikin gari aka kama su, su ma muna musu gargadi ai musu gargadi kafin su fita abinda muke yake nan so ba wanda zai ce ba yayin magana kan dan yin kaza ba ba wanda zai faɗa wannan
to ka jima kana wannan aiki ogawo bingora wani kalubale ne zaka ce kake fuskanta a yanayin yin wannan aiki
to ai wani lokaci abubuwa suna nan dai yadda suke amma mutane abinda wani ya san ya kamata yayi ya lura da dokokin hanya ya bi su wannan yana ba mu ciwon kai wasu suna nan kamar shedan ne ke mulkin su neman fitina wasu ma za ka gan suna dukan yaran mu wasu za ka gan shi yayi laifi amma zai ihu ga mutanen ma'aikatan ya kiyaye haduwa ta kasa suna mishi kaza kai ba za ka zo kai bincike ba sai su fara fashi mana motoci wayannan babu mai kyau bane duk abinda mutum zai yi kai bincike in kai bincike ka samu tushin abun sannan ka san kai mai wani mataki zaka iya ka dauka akan abu haka amma ni ban gan abinda ya zafi fiye da a nemi sulhu ko da bai ya taso ba ina nan ofishi wani wanda suka san abinda suke yi in halaka kama su suna da complaint da suke so su yi sukan zo office ina su ce mallam gora ga abinda yaran ka sai mani a ina ne sun yi maka wannan abu duk yaran da mun tura su su je aiki mun san inda muka tura su da ka faɗa wurin mun san wani team ne suke gurin sai mu kira team din nan ku dawo gida ku dawo office suna dawa kun san wannan ai zai magana gaban su duk abinda ya gaya mani zan ce sake bemeta in ba shi da gaskiya ainihin wuraren da ya kamata ya yi ma yaran mu pentin baki ba zai fada ba ba zai fada su ba ba zai yi magana ba in ya gama sai ce su yaran su yi nasu magana in suka gama sai ce to amma wani ka ce yaran su yi maka kaza amma baka fada yayin da kake maimaita wannan maganan ba to haka ne Allah ya tabbaki ni nake wasu bincike in ga abin da ke ciki wasu suna nan ga mai na fada za su iya su zo nan su yi ƙarya ne ce yaran nan sun karba kudi kaza a hannunsu yaran kuma su zo su yi rantsuwa tsakanin su da Allah ba su karba sisi ba zai ce mashi ke zaka iya ka yi rantsuwa eh rantsuwa ba dole bane in dai ka ce eh dinka eh ne a'a dinka a'a ne ba damuwa ni na amince amma abu da nakan yi dukan su zan hada su da Allah don shi Allah ba zalimin kowa bane in na riga na hada ka da Allah zan ce to kai yanzu zan sake tambaye ka ka ce nawa sun karba hannunka kaza ne wallahi shire kudi na zan fitar da su ce to wani eh wannan zufa na ne zan baka kudin nan in har ka san yaran nan ba su karba kudi a hannunka ba ka karba kudin nan ka karba guba kuma guban nan zai iya tafi da kai kuma zan baka zan ka fita zan durkusa nan yamma Allah addu'a roke shi ya bayyana a cikin su duk wanda ya karya a cikin su Allah ya bayyana wallahi ajiya yawancin su za ka san da office nan sun zo suna kwanciya wasu na roke ne wasu so ne kawai wasu yin haka don a samu yadda za a jima yaran sun hana su sukuni sun hana su su yi kaza tsakanin su ga Allah ba su karba kudi ba kuma yasa ka yi min karya cewa sun karba kudi yawanci wayannan abubuwan ban cika ma fitar da su ma ogogi na masu ma san cewa ga abin da nake a nan ba mai yiwuwa suna ji tunda nakan yi yara suna nan sun ce to tunda ka zo neman gafara ne ba zan rike ka zuciya ba amma dan Allah kar ka saki ka tashi ka tafi amma kafin ka tafi dole yaran za su zo kai maganar da kai su ma su san cewa zuciyarsu a kwance yake ba su rike ka zuciya ba duk lokacin da suka ganka ba su ce ga wanda ya mana kariyar nan ba tunda ya riga ya zo ya nemi gafara waga ya yafe mishi su ma zai fita zuciyarsu domin wani lokaci akwai wasu in kai musu kariya wasu su ba su yi magana za ka gan hawaye ne yake sauka musu ya nuna cewa an yi musu kariya to irin abubuwan haka Allah ya bani hikima dakan gudanar da wasu bincike irin wannan to amma gaskiya shine me yasa mutum zai zo ya karya ma wani sai dai in ce cewa duk wanda yake dan adam ya ji tsoron Allah domin Allah ba a zalimin kowa bane kai abin da ya kamata kai idan har ka gan ka roke su ba su amince ba ba su yarda ba ba wai ka zo kai musu kariya ba aiki ne suke yi wanda aka ce su je su yi ba ka da kaza kai laifi kaza kai ko baka yi ba nayi to me na zafi rai tunda kai laifin illa ka roka ba zan iya kirga mutane nawa a nan na cire kudi na juna ba su je su biya tara ba zan iya kirga su ba don ni ba na rubutawa don ba ina yi cewa don in gaya ba a duniya cewa ga abin da nake yi a man tafi ba a'a a cikin birnin zuciyar nake yin shi kuma ba na so ma wani mai san cewa ga abin da nake sai da wanda suke wurin
to kafin mu kai ga ka ba mu shawara na ƙarshe kada mu yi tuya mu manta da albasa akwai ƙorafi da muka samu na cewa yawancin jami'an tsaron ku da ke kewaye da shingaye da kuka sassa din nan a kafofin shigowa gari ba sa amfani da safan fuska ko safan hannu ko kayan kare su daga wannan annoba na coronavirus me zaka ce a game da wannan zargi
to bari mu ja burki a nan mu ci gaba da hira a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu Sai dai kafin mu yi sallama da ku, bari mu mika gaisuwar barka da sallah ga duk ilahirin masu sauraron sashen Hausa da muryar Amurka. Allah ya maimaita muna, amin. Yanzu a madadin bakon namu ko komanda Obin Ayuba Gora, shugaban Road Safety a Abuja, da wakiliyar tamu Madina Dauda, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Hailu Haili da ya daidaita sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
Gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Aminu Piyol Baban Yusra Maraɗi Nijar. Ya ce, ina kira ga shugabannin ƙasa ta Nijar, wai yaya maganar kuɗin makamai wanda mutum guda ya cinye, koko coronavirus ta hana zancen ne? To mu talakawa ba mu manta ba, ya kamata a yi wani abu saboda kowa ya ci kuɗin ƙasa, ya kamata doka ta yi aiki a kan shi saboda ya zama darasi ga mutanen baya. Sai sako daga Imrana Madaha Boku arewacin Ghana da yake cewa, Allah sarki, wannan shekara al'ummar ƙasa ta Ghana ba za su sami yin sallar Idi ba. Allah ya kyauta. Sako na gaba kuma ya fara ne da fatan alheri zuwa ga sashin Hausa da ya fito daga Alhaji Musa Hadarin Asuba da Magara. Ya ce, yau ina so ku bani dama domin in yi kira ga al'ummar musulmi cewa ya kamata mu kasance masu haɗin kai da kuma ƙaunar juna a yayin gudanar da bikin ƙaramar sallah, domin kada mu nuna bambanci ko ƙyamar juna sakamakon wannan annoba. Nagode. Sai saƙon Yusuf Bazuka mai leda Gololo jihar Bauchi. Yace, salam VOA, ina yaba gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Kaura da ya bar al'ummar jihar Bauchi suka gudanar da sallar Juma'a a wannan sati na Juma'ar ƙarshen Ramadan. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga Comrade Abubakar Salisu, garkuwar matasan unguwar Arikime. Yace, salam VOA Hausa, dakatar da aikin gwajin cutar coronavirus sakamakon ƙarancin kayan aiki abin damuwa ne matuƙa, da fatan gwamnatin Najeriya za ta tashi tsaye domin tallafawa jami'an kiwon lafiya da kayan aiki. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan annoba a duniya baki ɗaya, amin. Yanzu kuma sai takaitattun labarai.
Musulmi a faɗin duniya na shirin shagulgulan zagayowar ɗaya daga cikin bukukuwa mafiya girma duk da ƙalubalen cutar coronavirus. Bikin na ƙaramar sallah ta Eid al-Fitr na tsawon kwanaki uku za a fara shi da gobe Lahadi, wanda ke tabbatar da ƙarewar watan azumin Ramadan ga musulmin duniya masu yawan kimanin biliyan 1.8. Bisa al'ada, wannan biki ya haɗa tafiye-tafi da ziyarce-ziyarce da kuma haɗuwa a cikin abinci, waɗanda duk za a takaita su wannan karan saboda hukumomi na ƙoƙarin daƙile sake ɓarkewar cutar. Shugaban Amurka ya yi kira gwamnonin jihohi da su gaggauta sake buɗe wuraren ibada, irin su majami'u da wuraren ibadar Yahudawa da masallatai da duk wuraren ibada. Yana mai kiran su mashahuran wurare da ke da wasu muhimmancin harkoki a yayin da ake fama da annoba. Bisa umarni na cibiyar hana yaduwar cututtuka, za ta gabatar da ka'ida ga mabiya addinai, a cewar Trump je Juma'a. Gwajin allurar cutar coronavirus ya dawo da wata 'yar fa'ida, to amma kuma da wani abin takaici a gwajin farko a maganin. Bisa ga bayanan wani nazari da aka buga jiya Juma'a a mujallar harkokin lafiya mai suna The Lancet, maganin wanda aka gwada a ƙasar China ya zabar da garkuwar jiki ga akasarin majinyatan, to amma ba duka ba, kuma da damar sun sami illa.
To ma sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma anjima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Hailu Haile da ya taimaka wajen hada shirin, da ma injiniyan mu ne Aisha Tisle ce ke cewa ku huta lafiya. Daga nan birnin Washington DC, da fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare.
La meilleure musique et les derniers